This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma voahausa.com ta internet. Ku da ke jin mu ta FM a ƙasar Jamhuriyar Niger kuna iya kama shirye-shiryen namu ta gidajen rediyon amfani. Da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM Muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ta ku ce Halima Jumrau da wannan yammacin Asabar daga nan birnin Washington DC ke fatan kuna nan lahiya kuma kuna ci gaba da shagalin sallar layya cikin kwanciyar hankali da wadata.
Ana ta ba da labari ba a ga wani ba ana jin wani ya rasu har ma ake faɗa akwai ya shafi wasu sarakunan gargajiya masu martaba ta biyu daga Najeriya ɗin.
Alhazan Jamhuriyar Nijar da suka rasu ha ko zuwa yanzu an tantance adadinsu jimlata?
Mutum goma waɗanda tabba ne da kawai mutum goma waɗanda ga su 'yan Nijar ne da tuwahin 'yan Nijar ta amma ba a gane su ko su wane ne ba. A cikin 'yan Nijar da kawai wajen mutum 83 waɗanda ba a san inda suka shiga ba.
Ƙarin bayani kenan daga Saudiya game da hatsarin da ya faru shekaran jiya. Ku biyo mu za ku ji cikakken bayani amma da farko ga kanin labaran duniya.
Mutumin nan da ake tuhuma da lalata gidan tarihi na Timbuktu da ke ƙasar Mali yanzu aka danka shi ga kotun ƙasa da ƙasa. Nan ba da jimawa ba ne majalisar wakilan Amurka za ta samu wani sabon shugaba. Kanin shugaban ƙasa Amurka Barack Obama ya bayyana cewa sun ci matsaya shi da takwaransa na ƙasar China.
To kamar kowace Asabar, Ibrahim Ka'almasi Garba na tahe da shirin amsoshin tambayoyinku kuma kamar yadda kuka ji somin taɓi muna tahe da ƙarin bayani daga ƙasar Saudiya game da alhazan Najeriya da Nijar. Yanzu ga cikakkun labaran duniya.
Masu saurare assalamu alaikum. Mutumin nan da ake tuhuma da lalata gidan tarihi na garin Timbuktu da ke ƙasar Mali yanzu aka danka shi ga kotun ƙasa da ƙasa da ke Hague. Yau din nan ne ƙasar Nijar ta damƙa Alfaki Almahadi wanda aka fi sani da Abu Turab ga kotun domin ya huskanci shari'a. Babban mai gabatar da ƙara na kotun Fatu Bensouda ta ce cikin wata sanarwa da ke ɗauke da sa hannunta ta ce kamin wannan ɗan taliki ya yi daidai. Bensouda ta ce wannan tabi'ar shi Almahadi ya nuna cewa shi mutum ne mai tsananin ra'ayin riƙau na mabiya ɗariƙar Ansaruddin. Ta bayyana lalata wannan wurin da shi Almahadi ya yi a matsayin wancin zarafin ɗaukacin al'umma da ke nasaba da addu'a da al'adu da kuma addinin mutanen wannan yankin. Shi dai wanda ake tuhuman ya aikata wannan ɗanyen aiki ne tun a shekarar 2012 domin ko yana kallon wannan ginin a matsayin wani gunki ne da bai dace a bar shi abin da ya sa ya rusa shi. Sai dai ba a ba da ranar da za a gurfanar da shi ba domin a fara sauraron wannan ƙara tasa. Shi dai wannan ginin an samar da shi ne tun a cikin ƙarni na 5 kuma shi ne babban cibiyar yaɗa addini a kusan ɗaukacin ƙasashen Afirka a wannan lokacin. Nan ba da jimawa ba ne majalisar wakilan Amurka za ta samu wani sabon shugaban majalisar sakamakon bayyana cewa da shugaban nata na yanzu ya yi wato John Boehner na cewa zai yi murabus a matsayin kakakin majalisar. Boehner ya faɗa jiya Juma'a cewa zai yi murabus cikin watan Oktoba sakamakon takaddamar da aka jima ana samu biyo bayan shugabancin nasa. Shi da Boehner yana majalisar ne tun a shekarar 1990 kuma ya ɗaya yana shan suka musamman daga jam'iyyarsa ta Republican a kan batutuwa da dama. Har akwai rahotannin da ke cewa wasu 'yan majalisar sun yi barazanar jefa masa ƙuri'an ƙin yarda da ci gaba da shugabancin majalisar. Jiya a wajen taron manema labarai Boehner ya ce ba ya shakkan wannan ƙuri'ar da wasu ke barazanar jefa masa sai dai hakan ba zai dace wa majalisar wakilan ba. An jo Boehner yana cewa da a ci gaba da wannan jani'in jaka da ake yi wanda kuma hakan zai iya majalisar illa don haka sauka daga wannan mukami shi ne mafi ala a gare shi. Ya ce da safiyar jiya Juma'a zai yi murabus daga wannan mukami a cikin watan Oktoba mai zuwa idan Allah ya kai mu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban ƙasa Amurka Barack Obama ya bayyana cewa sun ci matsaya shi da takwaransa na ƙasar China Xi Jinping cewa daga yanzu ƙasashen nasu ba za su mara wasatar bayanan juna ba ta duniyar gizo ko kuma gudanar da wani kasuwanci na sirri wanda gwamnati ba ta da masaniya a kai. waɗannan batutuwa dai su ne suka sa kasashen suka jima suna wa juna kallon hadarin kaji. A taron manema labarai a fadar White House inda shugabannin suka yi wa taron manema labarai jiya Juma'a jawabi, shugabannin sun amince cewa za su ƙara ƙarfafa danƙon zumuntan da ke tsakaninsu, tare da la'akari da cewa lallai akwai bambance-bambance da ke tsakaninsu. Dama tattaunawa tsakanin shugabannin ana sa ran ya mayar da hankali ne akan tumar batun satar fasahar bayanan duniyar gizo da ƙasar ta China ke yi tare da yadda ƙasar ke tafiyar da wasu harkokin kasuwancinta, sai kuma batun sa'in san da ake yi game da kogin kudancin China. Don farko dai a cikin wata sanarwar da aka fitar daga fadar White House ya bayyana cewa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ya buɗe wani sabon babi. A ci gaba da ziyarar da Papa Roma Francis ke yi a nan Amurka, yanzu haka dai Papa Roman ya tafi Philadelphia da kuma Pennsylvania a yau Asabar din nan, bayan da ya fara tsayawa nan Washington DC inda ya tattauna da shugaba Barack Obama, sai kuma birnin New York inda ya yi addu'o'i a dandalin Madison. Wasu daga cikin abubuwan da Papa Roman zai yi a Philadelphia ko sun haɗa da addu'o'i a cocin Cathedral Basilica of St. Peter and Paul, sai kuma iya ziyarci babban ɗakin taron nan inda za a gudanar da bikin iyalai. Idan ya kammala kuma zai ƙarasa ziyarar tasa a birnin New York da addu'o'i inda ake sa ran cewa mutane sama da 20,000 ne za su halarci wannan gangamin. Wannan addu'o'in da zai yi a New York, wanda shine cikamakin wannan ziyara tasa, ya ce yana fata mutanen da za su halarci wannan gangamin addu'o'in su kasance har kullum suna tuna masu ƙaramin ƙarfi da kuma matsalauta a cikinsu. Shugaban ƙasar Burkina Faso ya ce yanzu haka ya rusa tawagar rundunar sojojin jami'an tsaro da ke fadar gwamnatin ƙasar, wanda suka yi ƙoƙarin juyin mulki a cikin satin ta gabata. Wannan sanarwar ta biyo bayan da shugaba Michel Kafando, shugaban riƙon ƙarya na ƙasar, shi da Prime Minister kan karagar mulki ne. Prime Minister Zida ya ce za su kafa kwamitin binciken gano waɗanda wane ne ke da hannu cikin aikata wannan yunkurin juyin mulki, kana za a gudanar da hukuncin da dokar ƙasa ta tanada akan wanda duk aka samu da laifin aikata ba daidai ba ga ƙasa. Masu fadar shugaban ƙasa na ƙasar ta Burkina Faso sun yi ƙoƙarin kifar da gwamnatin ƙasar ne domin shugabannin na yanzu sun hana wasu na hannun damar tsohon shugaba Blaise Compaoré shiga takarar zaɓe mai zuwa ƙasar, wanda za a yi a cikin watan gobe idan rabana ya kai mu. Shi dai tsohon shugaban ƙasar Blaise Compaoré, wanda ya kwashe shekaru da yawa yana mulkin ƙasar ta Burkina Faso tun lokacin da ya tura Thomas Sankara a wani juyin mulki, an fatattake shi ne daga kan karagar mulki a sakamakon wani mummunan zanga-zangar da aka yi a ƙasar a cikin watan Oktoba bara.
Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya. Me ake ciki ne yanzu haka a ƙasar Saudiya? An samu ƙarin mace-macen alhazan Nijar da Najeriya a Saudiyar? An gano waɗanda ba a gani ba? Shin ko Najeriya da Nijar sun tantance jimlar alhazansu da suka rasu a cikin turmutsutsun shekaran jiya? Domin samun amsoshin tambayoyin nan ga wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya da Mustafa Kadi, shugaban ƙungiyar Kodayo ta kare haƙƙoƙin bil'adama a ƙasar Jamhuriyar Nijar. Da farko ga Nasiru Adamu El-Hikaya.
Wato halin da ake ciki yanzu kusan za a ce ana ci gaba da lissafa yawan 'yan ƙasashe daban-daban waɗanda suka rasa rayukansu, musamman ma waɗanda ba su fito ba kuma an san suna da yawan gaske, su ne 'yan Najeriya waɗanda aƙalla ana ta ba da labarin ba a ga wane ba ana jin wane ya rasu, inda har ma ake faɗa akwai ya shafi wasu sarakunan gargajiya masu martaba ce biyu daga Najeriya ɗin. Sunayen ne dai kuma ba a fito da su a hukumance an bayyana ba, amma tabbas lokacin da ake fito da wannan sakamako, ni a nazarina da yadda nake lura da abun, kuma yadda muka faɗa a baya, yawan 'yan Najeriya da suka rasu za su kai su ne na uku mafi yawan mutane da suka rasu kenan bayan ƙasar Iran da ƙasar Morocco.
Kenan adadin 'yan Najeriya da suka rasu ya haura 35 ɗin da ake cewa.
Ya haura 35 gaskiya yadda abubuwa suke fitowa zuwa yanzu.
To Malam Nasir, yanzu haka yaya ayyukan ke ci gaba da gudana? Har yanzu kamar ka ce kana wurin jihon Shedan, har yanzu akwai sauran masu jiha ko kuma an kammala?
Akwai su suna nan kusan kamar ma bai fi kashi 25% ne suka bar tantunan a yau ba. Dama kamar yadda aka saba tsarin addini, mutum yakan iya yin kwana biyu, yakan iya yin kwana uku. Shi shugaban tawagar ƙungiyoyin addinin Musulunci, sarkin Kano Islamic Osmosis, ya ce bana kwana uku zai yi a waɗannan tantuna. Da ake yana ba da shawari duka mutane su yi kwana uku. Duban da dama 'yan Najeriya ne ba su fiye yin kwana uku ba, amma sauran ƙasashen Larabawa da mutanen Asiya da mutanen Indonesia da Malaysia yawanci sukan zauna su fi kata kwana uku a waɗannan tantuna. Da haka babu ma abin da ya sauya, kamar ma yanzu ne ma aka shigo tantuna don yin wannan jifa.
Yau Nasiru to ya cinkoson jama'a da irin turmutsutsun da ke jawo kamar mace-mace da jikkatar jama'a, kamar ya kaga tsarin a yau din?
Yau babu, zan iya cewa kowa kusan ya shiga taitayinsa. Ina jin watakila da zarar mutum ya hango akwai waje mai matsala, to ba mamaki dole ya tsaya, saboda labarin cewa an samu wannan rashi, mutane ba sa karambani nuna ƙarfi ko bin wajaje. Idan waje ya tsuke, mutane sukan tsaya su jira sai an samu hanyar wucewa, sannan su wuce. Abin da dai shi ma damuwa lazan shi ne tsananin zafi da ake yi. Kusan kowa ana nan ana amfani da ruwan sanyi ana fesawa alhazan yayin da suke wucewa domin wannan jifar. Kuma ina ganin an ɗauki kowa, wato ya ɗauka wa kansa matakin rage shiga harigidin da watakila zai iya jin rauni ko koma ya kai ga hadda rasa rai.
To ganin cewa wannan hatsari ya ritsa da 'yan ƙasashe da dama, saboda haka na tuntuɓi Malam Mustapha Kadi, shugaban ƙungiyar Kodayo, wato haɗakar ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama, wanda yanzu haka shi ma na mina.
Lallai haka da kwai 'yan uwanmu 'yan Nijar, kuma waɗanda ma muna tare da 'yan uwansu waɗanda suka je aka samu suka ga suka gane su suka tabbata da wato su ne suka rasu. An samu dai mutum goma waɗanda tabba ne 'yan uwansu da kansu sun zo sun bincika, an ga sunayensu kuma an san da su ne. To bayan su kuma da kwai mutum goma waɗanda ga su 'yan Nijar ne da tuwahin 'yan Nijar, tunda sanin kowa ne wato alhazan 'yan Nijar, kowane yana zuwa da atanhwa san Nijar. To kenan atanhwa ta su suna saye da ita, amma ba a gane su ko su wane ne ba. A yanzu dai su wato kawai shugabanni na gidan likita sun ce mana sunanan suna bincike. An tambayi kawa inja-inja kowane su samu su je su gani, waɗansu sun je sun gani mai ba su san mutanen ba. To domin haka ake neman kawa inda kawai 'yan uwa waɗanda suka san 'yan uwansu sun ɓace ba a san inda suke ba, a samu ashe su je su dibi huskar su a gane ko su wane ne. Tun a cikin 'yan Nijar da kawai wajen mutum 83 waɗanda ba a san inda suka shiga ba. Ana tsammanin ko sun ɓace, kuma ana tsammanin ko da kawai su a ciki. Domin haka ya kamata kowa ya karɓi kira aje a samu 'yan Nijar a tabbatar da ko mutum nawa ne.
Yau Malam Mustapha Kadi, a matsayinka na shugaban wannan babbar kungiya ta Kodayo, wato haɗakar ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin jama'a ta ƙasar Jamhuriyar Nijar, shin ko ka tuntuɓi hukumomin ƙasar Nijar game da wannan batu?
Tabban ne, lokacin da aka yi wannan zance so bi ma Nijar can wajen wannan hukuma wadda ake ce ma ta Koho, kenan hukuma mai kula da wato ayyukan haji. Mun je na zauna cikin ofis kinsu kuma mun tambayi su ko menene ya faru. Sun ba mu wato kawa binciken da suka yi, kuma bancin haka nan sukan ce mun a yanzu matsalar da suke da wato shi ne kawa hukuma ta Saudiya ita ce bata ba da oda ba, ita ce ta samu kowa da kowa ya yi jiro, sai lokacin da suka tashi ne za su cewa ga abin da ya faru tabbas. Kenan cewa da kawai sakamako na ƙarshe suka ce su za su bada shi. To kenan a yanzu dai abin da ake nema shi ne kawai inja-inja na Nijar su ne ya kamata kowa ya jima cikin al'ummar shi. Mutum nawa ne abu su zo ba, mutum nawa ne wato aka samu labarinsu, tunda a jiya cikin waɗanda suka face an samu yau mutum biyu waɗanda aka gani, amma wajen mutum 80 da wani abu har yanzu ba a da labarinsu.
Malam Mustapha Kadi, daga ƙarshe ko kana da wani kira ko wani saƙo zuwa ga 'yan uwan alhazan ƙasar Jamhuriyar Nijar da suka rasa rayukansu a cikin wannan hatsari?
Saƙo wanda muke da shi, kun san wanda ya zo wato harakar wato addini cewa da ibada, to ya kamata a yi mishi addu'a. Ya kamata a iya cewa a yanzu a yi bincike a san menene ya faru. kuma 'yan Nijar su gane da cewa wato hatsari a cikin hajji idan ya samu sai a gode ma Allah, kuma a ce Allah ya tsare nan, Allah ya kiyaye gaba, tunda wato mahi yawa duk waɗanda suka samu wannan hatsarin wato bayan sun ƙara jihon Hesan ne, sadin sun ƙara jihwa ne aka samu wannan hatsarin, tunda mu inda muke kwana kawan meta 50 ne da wurin. To kenan ya kamata iya cewa waɗanga Allah ya karbe su, kuma Allah ya sa duk su zama 'yan aljanna. Su kuma 'yan uwansu muna fatan Allah ya sa su yi hankuri, kuma su yi addu'a, kuma Allah ya kawo alheri a cikin ƙasa.
Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim Ka'almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Waɗanne hanyoyi ne tura suka bi wajen karɓa iko da garuruwan Najeriya da ma Najeriyar kanta a zamanin mulkin mallaka? Shin da gaske ne cewa duk garin da suka je sauke sarkin garin sukan yi su ɗora wanda suke so da dai sauran tambayoyi? Mai tambaya Bilyamini Konkal daga jihar Adamawan Najeriya. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ina so ku yi min ƙarin bayani akan ɗan iya. Shin wane ne ɗan iya wanda kuke karanta labarinsa a shirinku na yau da gobe duk ranar Laraba? Mai tambaya Muhammad Mai Kasid, ƙaramar hukumar kukawa jihar Borno, Najeriya. To bari mu fara da amsar tambaya kan ɗan iya da ake ji a shirinmu na yau da gobe. Idan mai tambaya Muhammad Mai Kasid na saurare, to an dace mai karanta labarin ɗan iyan kansa wakilinmu na Kaduna Isa Lawal Ikara zai baka ansa.
Wato shi ɗan iya wani zaurance ne ko hannunka mai sanda da aka saba gani dama kafafen yaɗa labaru sukan yi don faɗakar da mutane. Don dama abin da ya kamata su masu sauraro su sani shine duk kafar yaɗa labaru tana ta sa wa'annan abubuwa a gaba, ta faɗakar ne, ta ilmantar, ta nishaɗantar. Bincike na masana ya nuna cewa wani lokaci nishaɗantarwar ya fi rinjayar mutane. To shi yasa shi kanshi nishaɗantarwar akan saka ilmantarwa ciki da faɗakarwa cikin hikima. To wannan ɗaya ce daga cikin hanyoyi da kafafen yaɗa labaru hatta na jaridu suke yi wajen aikiwa da saƙo, wanda ila a jaridu za ga an yi abin da ake cewa cartoon. Wani hoto ne da za a yi alamar wani amma ba wani ne ba, ana tura saƙo ta wata hanya. Shi ɗan iya wata hanya ce ta aikiwa da saƙo ga al'umma ta wata siga. Saboda haka a taƙaice dai ɗan iya wani mutum ne wanda Bature zai cewa pseudo mutum, wanda ba shi a zahira amma yana magana da zuciyar musamman Hausawa masu sauraron muryar Amurka akan abubuwan da za su yi su gyara rayuwarsu, ko abubuwan da suka dame su, ko abubuwan da gwamnati za ta taimaka musu, ko su su yi da taimakon kansu, ko su taimaki 'yan uwansu. Tunda da aka zo da ita maimakon a zo kawai kai tsaye, misali a ce gwamnati ta zalunci mutane ko gwamnati bata kyauta mutane ko muna so ai kaza, sai aka saka hikima aka juya abin ya zama yana karewa da kafiya. Wanda ita kafiya mawaka aka san suna yin wannan, wato abin sai kamar a ce waka ce amma dauke da wani sako. Waka ce ba kida ba, wato ya kama da waka, ya kama da wasika, ya kama da labaru, amma dai baka san inda zaka saka shi a gurbi ba. Ya kama da waka saboda yana da kafiya, ya kama da labaru saboda abubuwan da suke faruwa ne. Akan turo min daga nan murya Amurka sakon da ake so in rubuta akan shi, sai mu rubuta kamar ina tattauna da shi ɗan iya, yana faɗa min matsalar da ya gani, ko abin da ke damun shi, ko ina ba shi amsa, ko ina ba shi matsala yana bani amsa. Sai da su kamar dai masu sauraro a aika musu da sako akan wani abu da ke faruwa a ƙasa, ko shugabanni ga kuma abin da ya kamata shugabanni su yi, ko kuma kuskuren da su yi, ko gyaran da suka yi, ko kyaututtukan da suka yi, ko aka san haka.
To wataƙila mai tambaya zai so ya san akwai wani takamaiman dalilin da isa kuka zaɓi sunan ɗan iya, ma'ana me isa ba ku zaɓi wani suna ba sai ɗan iya? Ita kalmar ɗan iya na da alaƙa da wani dalilin da isa kuka zaɓe ta?
Wato abin da ya sa muka ɗauki kalmar ɗan iya ne, kalmar ɗan iya wato wanda ya cika son nuna ya iya abu akan ce ma wannan dan iya ne yawa abin da isa maka dauki sunan shine yana yawan san nuna abubuwan wato baya
wato ya cika karambani kenan
yawa yawa to kamar karambani shi abun ma misali ila ce to tunda yana magana shugabanci me kai shi ko bangaren ilimi me kai shi magana mata me kai shi magana rashin matasa a gwamnati wato komai da ruwanka kawai a take komai da ruwanka shi yana so ya saka komai san iyawa komai sai ya saka baki shi dan iya yasa in yazo mun da wani abun sai ya ce me ya kai shi magana a kaza sai ya ce ai shi gani yayi kaza 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 musamman tunda shi shirin yau da gobe shiri ne da yake tinkarar musamman mata da matasa kuma yake dauko sakonni akan wayar da kan mutane game da abubuwan zamani da yadda za a ci gaba da sauransu to shi yasa shi ma dan iya sai yana zuwa da irin wannan makamantan abubuwa wato sai a zo da wani abu ta cikin hikima tunda matasa yanzu sun fi son wake wake kike sai aka zo musu da abin da garin jin dadin wannan kafiya din da ta yi musu kama da waka to kuma za a shigar musu da sako cikin sani ko aka san haka yau a ƙarshe Muhammad mai cassette ya ce a bashi tarihin dan iya wa kamar inda dan ba da misali ga dai abin da ake nufi dan iya amma shi tarihin dan iya a lokacin da za a fara shirin yau da gobe kamar inda aka sani bisa al'ada shi duk gidan rediyon da ke son ci gaba yakan gina abu ne akan asasin masu sauraren shi saboda haka gidan rediyon muryar Amurka sashin Hausa ya nemi ra'ayoyin dukkanin masu kawo rahoto wannan gida da kuma sauran mutane don jin yadda za a yi shirin yau da gobe ke kyau to anan ne muka yi shawarwari da manyan nan gidan na ba da shawarar wannan gudunmuwa aka tattauna a ƙarshe aka amince a yi shi wannan dan iya da aniyar aikewa da sako kamar inda na bayani ga su masu sauraro ta wannan hanya bayanin kuma shi kowa dan iyan kaga na yi shi ko tun a can farko
to wato kenan a iya cewa shi dan iya idan aka baka abin da ake son a tattauna akai sai kai amfani da hikimarka ka tsara shi yadda zai bada sha'awa wa matasa su nishadantu a yayin da kuma a lokaci guda kuke ilmantar da su
eh yawa to daga nan ne za a bani sai mu launa abin a tausasa ma'ana mai hukun mu zo da sakon abusha ka sandandan ga mutane wani ya ce kai wannan menene sai a saka abin a cikin wani yayi na nishadantar da mutane amma kuma kunshe da sakon da ake so a kai a ciki
eh wato ana ilmantuwa kuma ana dan dariya ana dan
jin dadi yawa yawa mutun yana ta dariya bai sani amma akwai sako da yake shiga shi to madallah Allah zai
sai kuma amsar tambaya kan yadda turawa suka yi mulkin mallaka idan mai tambaya Bulyamunu Gambona saurare to an dace Dr. Salisu Bala na cibiyar tunawa da Sardauna ta Arewa House dake garin Kaduna zai baka ansa
da farko kamar yadda aka sani turawa na yammacin duniya sun yi ma kasashen Afirka da kasashen Asiya mulkin mallaka a shekaru da dama da suka gabata kasashen turawa da suka yiruwa suke tsaki wurin mulkin mallaka sun hada da kasar Burtaniya, kasar Italiya, kasar Portugal, kasar Holland wanda ake ce mata Dutch da kasar Italiya da sauran wasu kuma kananan kasashe. Hanyoyin da suka bi wurin aiwatar da mulkin mallaka a kasashen Afirka da yawa akwai hanya ta farko shine amfani da yankin asiri. Wato shine mutanen farko da suka fara dora kafarsu a cikin yankin Afirka. Kuma yayin da mutane sanannu ne sun rubuta littattafai da wallafe-wallafe irin na abubuwan da suka gani a yankin Afirka wurin shekara 200 zuwa shekara 300 da suka wuce. Mutum na farko da ya fara zuwa yankin Afirka shine wani mutum da ake kira Prince Henry wanda ya zo ta bangaren kogin Atlantika zuwa bangaren abin da ya shafi yankin India. Akwai irin su Mungo Park wanda ya rayu tsakanin shekara 1771 zuwa shekara 1806 shi mutumin Scotland ne kuma likita ne na fida. Sannan akwai Sir Hugh Clapperton wanda aka haife shi a ranar 18 ga watan Mayu na shekara 1788 ya rasu a Sokoto a 13 ga watan Afrilu na shekara 1827. Sannan akwai Richard Lemon Lander daga shekara 1804 zuwa shekara 1834 wannan mutumin Ingila ne ya zo yankin Afirka sau uku. Akwai su suna nan da yawa waɗanda suka zo akwai Henry Bass wanda aka haife shi a 16 ga watan Fabrairu na shekara 1821 wanda mutumin ƙasar Jamus ne ya iya rubutun Larabci ya kuma iya magana da Larabci ya yi rubutu ya yi wallafe-wallafe. wanda ya rubuta wani katin littafi mai jizigi guda biyar da turanci da kuma harshen Jamusanci, a inda ya faɗi kasuwanni da yanayin yadda ake cinikayya, da yanayin yadda ake kasuwanci, da yanayin yadda ake tafiyar da mulki, da yadda mu'amala take a ƙasashen Afirka. Wayannan mutanen da suka bada bayanai na leƙen asiri da turawan mulkin mallaka da shekara 100 ta zagayo shi ne sai suka fara turo mutane yana gudanar da harkar irin na kasuwanci kuma abin da ya shafi leƙen asiri na jama'ar mutanen Afirka. Hanya ta biyu da suka bi ita ce kafa amfani da manya-manyan kamfanonin ɗan jari hujja, wato trading companies kenan a turance. To idan ka duba za ka ɗin yankin da ka je na ƙasar Afirka za ka akwai irin waɗannan manya-manyan kamfanoni da aka kafa domin riƙe tattalin arzikin mutanen ƙasashen Afirka ta ɓangaren noma da kuma abin da ya shafi kasuwanci.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban amsar tambaya kan mulkin mallaka da wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da wakilinmu na Kaduna Isa Lawal Ikara da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
A gaida Kalmasi, yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da takaitattun labaran duniya.
Mutumin nan da ake tuhuma da lalata gidan tarihi na kasar Timbuktu da ke kasar Mali yanzu haka an danka shi ga kotun kasa da kasa da ke Hague. Yau din nan ne kasar Niger ta danka Ahmad Alfaki Almadi wanda aka fi sani da Abu Tawrag ga kotun domin ya fuskanci shari'a. Babban mai gabatar da kara na kotun Fatu Bensouda ta ce cikin wata sanarwar da ke dauke da sa hannunta ta ce kame wannan taliki yayi daidai. Bensouda ta ce wannan tabi'ar da shi Almadi ya nuna cewa shi mutum ne mai tsananin ra'ayin riƙau na mabiya ɗariƙar Ansaruddin. Nan ba da jimawa ba ne majalisar wakilan Amurka za ta samu sabon shugaban majalisa sakamakon bayyanawa da cewa shugaban nata ya yi, wato John Bena zai yi murabus a matsayin kakakin majalisar. Bena ya faɗa jiya Juma'a cewa zai yi murabus cikin watan Oktoba sakamakon takaddamar da aka jima ana samu biyu bayan shugabancin nasa. Shi dai Bena ya ɗan majalisa ne tun a shekarar 1990 kuma ya daɗe yana shan suka musamman daga jam'iyyar Republican akan batutuwa da dama. Har akwai rahotannin da ke cewa wasu 'yan majalisar sun yi barazanar jefa masa ƙuri'an ƙin yarda da ci gaba da shugabancin majalisar. Jiya a taron manema labarai Bena ya ce ba ya shakkan wannan ƙuri'an da wasu ke barazanar jefa masa, sai dai hakan ba zai dace wa majalisar wakilan ba. Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya bayyana cewa sun amince sun cimma matsaya shi da takwaransa na ƙasar China Xi Jinping, cewa daga yanzu ƙasashen nasu ba za su marawa satar bayanan juna ta duniyar gizo baya ba ko kuma gudanar da wani kasuwancin sirri wanda gwamnati ba ta da masaniya a kai. Waɗannan batutuwa dai su ne suka wato sa ƙasashen suka jima suna wa juna kallon hadarin kaji. A taron manema labarai a fadar White House inda shugabannin suka yi wa taron manema labarai jawabi jiya Juma'a cewa shugabannin sun amince cewa za su ƙara ƙarfafa danƙon zumuntun da ke tsakaninsu tare da lakari da cewa lallai akwai bambance-bambance da ke tsakanin nasu.
Iyakacin shirin kenan, sai kuma an jima da daddare da izinin Allah mu sake dawo muku da shirin mu tattauna. Kai hamu sallama da ku ga gaisuwar fatan alheri da sada zumunta da kuma barka da sallah zuwa ga Hajiya Turai ta gidan Alhaji Muhammadu Kafinta a Durumin Zungura Kano wadda aka hi sani da wato yaya. Ga kuma ta gaisuwa zuwa ga Muhammad Lawali Malam Sani wanda ake kira Tsunguli a Yamai da fatan yana nan lahiya. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da wanda ya haɗa mana sauti Yemi Obajimi da injiniyanmu Mr. Charleston, ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai an jima da daddare da izinin Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.